sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri namu na hantsi yau Juma'a 13 ga watan Oktoba na 2023. To bayan an ji yadda duniyar ta mutu wuni, muna dauke da rahoto akan halin da ake ciki a gabas ta tsakiya, inda Isra'ila ta ayyana yaki da kungiyar mayakan Hamas bayan harin bazatar da Hamas ta kai mata a ranar Asabar din da ta gabata. Za mu kawo muku rahoto a game da wani taro da kungiyar kwararrun lauyoyi ta Najeriya Shiyar Arewa take gudanarwa a Kano, da zimmar wayar da kan yan kasuwa akan sabbin dabarun da za su yi amfani da su wajen daidaita sabani a tsakanin su. A kasar Ghana kuma, za a ji cewa gamayyar ɗaliban nahiyar Afirka ne suka shirya wani taro don wayar da kan ɗalibai akan matsalolin sauyin yanayi da irin rawar da za su iya takawa don tabbatar da nasarar matakan kariyar da gwamnati ke ɗauka. Kamar a kullun irin wannan rana, za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli da ni Aisha Mu'azu na shirya kuma zan gabatar. A yau shirin ya yi duba akan matsalolin sauyin yanayi da kuma abubuwan da ke haifar da su. Amma dai yanzu ga Hafiz da fashin labaran duniya na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar. Fadar White House ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin Gaza, yayin da Isra'ila ke zafafa hare-haren soji da take kaiwa a matsayin martani bayan wani harin mayakan Palestine da ya shammace su a ƙarshen mako da ya wuce, yayin da babban jami'in diplomasiyya Amurka ya sauka a yankin a ranar Alhamis. Jami'an agaji sun ce bukatu na neman agaji na da yawa, kuma masu sharhi sun ce babu wata mafita a nan kusa kan yadda za a warware matsalolin da ke ƙara ta'azzara. Muna tattaunawa da jami'an Isra'ila game da ci gaba da bukatun agajin jin kai ga al'ummar Falasɗinu, waɗanda su ma abin ya shafa a nan, in ji John Kirby, daraktan yaɗa labarai na kwamitin tsaron ƙasa na Amurka. Kirby da yake amsa tambaya da biyo ta yi masa na tunanin fadar White House game da samar da hanyar jin kai, ya ce yana da kyau a yi hakan. Jami'an fadar White House sun faɗa a wannan makon cewa suna magana da Masar game da yiwuwar samar da hanyar ficewa daga yankin. Hanyoyi biyu ne kacal na ficewa daga zirin Gaza a hukumance. Wani babban harin bama-bamai da Isra'ila ta kai ya lalata hanya mafi saukin ficewa, da yadda ta rage kuma ta cikin Isra'ila ne. A halin da ake ciki kuma, 'yan Democrat da Republican amsar dokokin Amurka na nuna matsin lamba ga gwamnatin Biden kan ta hana Iran karɓar kuɗaɗen shiga na mai da yawansu ya kai $6 billion, wanda aka amince za a saki mata ƙarƙashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi a baya-bayan nan. Jami'an gwamnati da dama ne suka duba batun a ranar Alhamis, kasa da mako guda bayan da mayakan ƙungiyar Hamas da ke samun goyon bayan Iran ta kai wani mummunan hari kan Isra'ila da ya sanadin kashe mutum 1,300, sannan aka yi garkuwa da kusan 150, ciki har da yara da tsofaffi. A jawabin da ya wa manema labarai a Isra'ila, inda yake ganawa da jami'an Isra'ila, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce har yanzu Amurka na iya hana taɓa kuɗaɗen a hukumance. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ce kuɗin ba za su je ko ina ba a nan kusa, inda suka ba da shawarar na dakatar da amfani da kuɗaɗen a mataki na wucin gadi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ƙi karɓar kayayyakin agaji da Pakistan ta bata bayan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar, sakamakon wani rubutu mai cike da cece-kuce da Prime Minister ƙasar ya wallafa a kafar sada zumunta a daidai lokacin da alaƙar ƙasashen biyu ta yi tsami, kamar yadda BOA ta rawaito daga majiyoyin hukuma. Wani babban jami'in gwamnatin Taliban da ya magana bisa sharaɗin sake sunansa saboda ba a ba shi izinin yin magana kan lamarin a bainar jama'a ba, ya tabbatar da cewa saƙon da Prime Minister Pakistan Anwarul Haq Kakar ya wallafa a kan X ya sa suka ƙi karɓar tallafin. Takaddamar dai ta faru ne bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 da ta faru a wasu sassan lardin Herat da ke yammacin ƙasar Afghanistan. nan take Islamabad ta ba da sanarwar cewa za ta aika a cikin gaggawa wani jirgi dauke da tantuna 5,000 na hunturu da barguna 15,000 kayan abinci, kayan kiwon lafiya da tawagar likitoci ga waɗanda bala'in ya shafa. Hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar ta shirya jigilar kayayyakin inda ta raba cikakkun bayanai a shafinta na intanet. Sai dai sa'o'i kaɗan bayan haka, Prime Minister Pakistan Kakar ya bayyana a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na X cewa gwamnatin Taliban ce ta buƙaci Pakistan ta taimaka mata, duk kuwa da cewa har zuwa yanzu Kabul ba ta nemi ƙasashen waje da su aika da agaji ba.
To Hafiz zai dawo da karanto mana sauran labaran, amma yanzu za mu kawo muku rahotonmu na farko. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da manyan jami'an Isra'ila a ranar Alhamis, yayin da yake wata ziyarar nuna goyon baya ga kasar wacce Hamas ta kai wa harin da ya halaka akalla mutum 1,200, lamarin da ya sa ita ma Isra'ilan ta kaddamar da hare-haren martani a yankin zirin Gaza. Ga Mahmud Lalo da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya hada mana.
Ziyarar ta sakataren harkokin wajen Amurka ta ƙara jaddada goyon baya ne ga Isra'ila, yayin da faɗan da ya barke tsakaninta da mayakan Hamas ya shiga yini na shida.
The United States has Israel's back. We have the back of the Israeli people. We have their back today.
Gabani ya kama hanyarsa ta zuwa Isra'ila kenan, Blinken yake cewa muna goyon bayan al'ummar Isra'ila a yau da gobe da kullum. Muna Allah wadai da ayyukan ta'addanci. Mun ga irin munanan abubuwan da Hamas ta yi wa maza da mata da yara ƙanana 'yan Isra'ila. Kullum muna ƙara samun sabbin bayanai masu sosa rai. Rabon da mun ga irin wannan lamari tun bayan ɓullar ƙungiyar ISIS. Za kuma mu ci gaba da nuna adawarmu da irin waɗannan ayyuka.
And we will continue to stand very resolutely against it.
Blinken ya ƙara da cewa akwai Amurkawa da harin na ranar Asabar ya rutsa da su waɗanda har yanzu ba san inda suke ba, kuma ana kan ɗaukan matakan gano inda suke don kubutar da su idan dai har suna cikin waɗanda Hamas ta yi garkuwa da su. A ɓangaren Falastinawa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan Falastinawa 340 aka raba da muhallansu a Gaza, inda kashi 2 cikin ukun wannan adadi yake zaune a makarantun Majalisar Ɗinkin Duniyar. Ƙungiyoyin agaji na ci gaba da nuna damuwa kan yadda abinci da ruwan sha da man fetur da magunguna ke gab da ƙarewa a yankin na Gaza, yayin da Isra'ila ta toshe hanyoyin shiga yankin wanda ɗan ziri ne da ke gefen tekun Mediterranean. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Hamas da ta saki Yahudawan da ta kama, yana mai nuna mahimmancin kare fararen hula da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Kazalika ya yi gargaɗi kan kada wani ya kai hari kan Falastinawa 220 da ke neman mafaka a cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya guda 92 da ke yankin na Gaza. Amurka dai ta ce 'yan ƙasar ta 27 ne suka mutu a harin na Hamas, yayin da ake ci gaba da neman wasu mutum 14 da suka ɓata. Rahotanni sun yi nuni da cewa Falastinawa 1,500 ne suka mutu, yayin da 1,200 suka rasa rayukansu a ɓangaren Isra'ila.
A gaida Mahmud Lalo da wannan rahoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da sauran labaran duniya.
Dan majalisar wakili a ɓangaren 'yan Republican Steve Scalise ya janye daga yunkurinsa na neman kujera kakakin majalisar wakilan Amurka bayan da ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su ba shi damar maye gurbin Kevin McCarthy. A daren Alhamis, Scalise ya bayyana wa abokan aikinsa wani zaman sirri da suka yi kan wannan mataki da ya ɗauka. Yanzu haka babu tabbacin mataki na gaba da majalisar wakilan za ta ɗauka, yayin da 'yan Republican ke ƙoƙarin neman wanda zai gaji McCarthy da aka cire a makon jiya. Scalise dai ya ce akwai buƙatar 'yan Republican su dunƙule wuri guda idan har ana son a kai ga gaci wajen zaɓen kakakin majalisar. Tun bayan da abokan aikinsa suka zaɓe shi a matsayin ɗan takarar kujerar kakakin majalisar, Scalise yake ta ƙoƙarin tattaro kan waɗanda za su kaɗa masa ƙuri'a. Sai dai duk da sa'o'i da dama da ya kwashe cikin kwanaki 2, yana neman haɗin kan waɗannan 'yan majalisar. Scalise bai samu nasara ba. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama na sukar ƙasar Sin, bayan rahotanni sun nuna cewa Beijing ta tilasta wasu 'yan Koriya ta Arewa su sama da 500 da suka sauya sheƙa koma ƙasarsu ta Koriya ta Arewa, a cewar wasu kungiyoyin kare haƙƙin na Koriya ta Kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar Koriya ta Arewa. An tura waɗanda suka sauya shiga zuwa kan iyakar Sin da Koriya ta Arewa a farkon makon nan. Jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin Asiya ta 2022 da aka gudanar a birnin Hangzhou na ƙasar Sin. Wannan ne dai rahoton tisa ƙiyar 'yan Koriya ta Arewa da ƙasar Sin ta yi na farko tun bayan da Pyongyang ta fara sassauta takunkumi kan iyakokinta na COVID-19 a cikin 'yan watannin nan kafin annobar. Sin na aikewa da waɗanda suka sauya sheƙa zuwa Koriya ta Arewa, inda ake tilasta su yin aikin ƙarfi, zaman gidan yari ko azabtarwa. A wani lokaci ma har sukan fuskanci hukuncin kisa.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu ga rahotonmu na gaba. Shugaban hukumar kare muhalli ta Ghana Emmanuel Taki Uben ya shaida cewa wayar da kan al'umma ita ce hanya ɗaya tilo da za ta iya taimakawa ga nasarar matakan kariyar da gwamnati take ɗauka. Yayin da matsalolin sauyin yanayi suke daɗa ta'azzara, shugaban ya shaida hakan ne a wurin wani taron wuni ukun daga mayar kungiyar ɗaliban Afirka ta shirya. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da wannan rahoton.
Canjin yanayi abu ne da ke tare da bin adam tun azal. Tasirinsa ga cigaban Afirka ya ta'azzara haikar duk da irin matakan yin tsakani da ake ɗauka don kawo sauƙin illarsa. Wannan taro da ya haɗa da ƙungiyoyin birane guda huɗu da sun ka haɗa da OCSA da kuma Action Aid Denmark ya samu mahalarta daga tarin ƙasashen Afirka da Denmark da za su yaɗar da ilimi da kuma hangensu akan ilimi ɗin da aika-aika na yanayi. Wata wakiliyar ƙungiyar duk ɗaliban Afirka da ta shirya wannan taron ƙarawa juna sani ta nuna cewar lamarin na buƙatar kusanta ɗaliban ƙungiyar matasan Afirkan da ajandar ɗaukan matakan yanayi don ya taimaka ainin a inda aka sa gaba na ilimi da wayewa. Ta ƙara ba da haske akan abin da taron ƙarawa juna sanin ke son cewa
education and student activism for climate justice is a 3-day workshop that seeks to strengthen
ilimin yanayi da sa kan ɗalibai don adalcin yanayi. Taro ne na ƙarawa juna sani da ke bigin ƙarfafa haɗewar ajandar duniya in ana zancen ilimin yanayi. Muna da mahalarta daga Nijar, Mali, Burkina Faso, Denmark, Uganda da kuma Ghana. Za mu haɗa kai don samar da abin karatu da za a sanya cikin mana Hajar da Tuni yake aiki a nan Ghana da ƙasashe mambobin ƙungiyar ECOWAS. Director sashen canjin yanayi na riƙo a cibiyar kiyaye muhalli Dr. Emmanuel Titi Oben ya ce kamata yayi a kimsa ɗaliban Afirka da ilimi da ƙwarewar tunkarar mummunan tasirin canjin yanayi a Afirka. Ya ce irin wannan mataki ya kamata ya taimaka wurin isa ga jama'a a yankunansu daban-daban. Akwai wasu makamashi da za a iya amfani da su tamkar mai amfani da ƙarfin rana cikin siffar iska. Saboda haka duk abin da muke aiki a kai dukkanmu yanzu saboda canjin yanayi shi ne mu koma makamashi da ake iya sabuntawa, makamashi da baya lahanta mana muhalli. Abin da ke kawo ɗumamen yanayi ya kuma kawo canjin yanayi, a ɗauki wannan taro a matsayin aiki mai kyau. Ɗaliban Afirka suna ilmantar da kansu akan canjin yanayi. Abu ne mai kyau saboda canjin yanayi na tare da mu. Fitar iskar carbon dioxide na ɗaukan shekaru 40 sa'an nan ya sauko. Hakan kenan na nufin shekaru 40 nan gaba canjin yanayi zai kasance da mu. Saboda haka akwai buƙatar mu shirya kanmu. Ko menene Jafar Dankobiya masanin kimiyyar yanayi da halittu zai ce shi ne abin da ɗumamen yanayi ke haifar mana.
Na farko akwai yawan zafi, akwai yawan kuma hadari kaman abinda ake ce ma flood, sannan akwai kuma shi wannan droughting da aka sani. Dukan ga yana kai mu ga rashin samun yawan abinci, shi yasa muna samun matsalolin abinci dalilin wannan sakiyar yanayi. Sa'annan yana kai mu da cururuka, yana kawo cururuka da dama ba a saba da su ba.
Wasu mahalarta taron dai sun nuna farin cikin su dangane da irin abin da aka koyar da su. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas. To daga Ghana kuma zamu nufi kanan dabo a Najeriya. Batun sulhu tsakanin ƴan kasuwa da ke takaddama da juna akan harkokin cinikayya da aikin dokoki na zamani wajen tafiyar da harkokin kamfanoni kana da kare haƙƙin masu fasaha su ne muhimman batutuwa da suka mamaye ajandar taron shiya na ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya NBA wanda ke wakana a Kano. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kuri na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto.
Wannan dai shine karo na farko cikin shekaru fiye da 50 da kungiyar ta NBA ke gudanar da irin wannan taro a yankin arewacin Najeriya. Taron wadda sashen kula da dokokin da suka shafi cinikayya da mu'amalar kasuwanci na kungiyar kan shirye gudanar da shi cikin kowace shekara na da manufar ilmantar da lauyoyi da ƴan kasuwa da masu fasaha da sauran masu ruwa da tsaki kan sabbin dokokin tafiyar da cinikayya da kamfanoni. Barista Wada Ahmad Wada shine shugaban kwamitin tsara taron.
Abinda muka kalla muka kawo shi jihar Kano shine na farko dai Kano ita ce cibiyar kasuwanci a arewa kuma tana kusan za mu ce ita ce ta biyu a fadin Najeriya wajen harkan kasuwanci idan ka cire jihar Lagos. So saboda haka sai muka duba muka ga muna da ƴan kasuwa, muna da waɗanda suke so su zo su dinga zuba jari a jihar Kano, kuma ya kamata mu inganta ilimin lauyoyinmu wanda suke aiki a Kano su san amfani da darajar su samu ilimi akan wannan bangare na arbitration da corporate governance da kuma intellectual law property practice shine kare haƙƙin masu fasaha. Sannan kuma akwai lauyoyi wanda su ba kotu suke zuwa ba, suna kula da irin waɗannan abubuwan da suke zuwa suna dawowa a bangaren kamfanoni su ba su shawara ta yadda za su gudanar da harkokin su cikin tsafta ba tare da sun karya dokokin hukumomi ba.
Dr. Fatima Kere Ahmad dake zaman shugabar sashen kula da dokoki da suka shafi cinikayya da mu'amalar kasuwanci na kungiyar lauyoyin ta NBA mai kula da yankin arewacin Najeriya ta fayyace muhimmancin rungumar tsarin sulhu a tsakanin ƴan kasuwa da suka sami rashin jituwa a sha'anin kasuwanci.
Ta san cewa yanzu akwai cases da yawa a kotu kuma a duniya gaba daya ana moving away daga kullun a ta zuwa kotu da paper da paper saboda sana'a da yake yarjejeniya ce tsakanin mutane. Saboda haka ne idan har yarjejeniya ce tsakanin mutane me zai hana a zauna a yi sulhu? To sulhun ce arbitration kuma shine muke so mu lawyer sun musu gane cewa komi ba shi za ku gudu ku je. Of course dole za a je court akwai dalilin zuwa court amma kuma idan kun ga kun rubuta ku zauna ku yi sulhu mana sulhu ba sai an ninka bata lokaci sulhu business ba abin da zai iya jira bane ana court shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai mu sulhu yoyin mu na arewa su ninka tunanin wannan sulhu sai sorry su gama kesi su a biya su da su.
Da yawa daga cikin lauyoyin da ke yi wa kamfanoni aikin lauya ko ɗaiɗaikun ƴan kasuwa sun yi maraba da matakin ƙungiyar na NBA na zaburar da masu ruwa da tsaki a kan alfanun aiki da dokokin sulhu a kasuwanci tare da kare haƙƙin masu fasaha.
Wannan ya ƙara min ƙaimi yadda duk inda za a yi taron nan ko a ina ne a Najeriya yanzu zan tabbatar cewa kamfaninmu sun shiga ciki. Kaga kaman yanzu in ka shigar da case high court yanzu kafin a ce an saurari wannan ƙaran ma an kira ku a ce ku zo ku yi tozali da alƙali sai kun yi aƙalla kwana 90 kuna canje-canjen takardu.
Barista Muhammad Usman Oloje kenan da ya wakilci rukunin kamfanonin AA Rano a wurin taron. Tunda kungiyar ta NBA ta sha alwashin ci gaba da shirya irin waɗannan taruka a jihohin arewa matakin da take zai ƙarfafa gurin ƴan kasuwa wajen bunƙasa tattalin arzikin yankin na arewa baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar.
Thank you.
To masu sauraro ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Sautin yanayi wani al'amari ne da yake tasiri a bangarorin rayuwa daban-daban, kama daga yanayin dumamar yanayin zafin muhalli, tsarin saukar ruwan sama, haurawar teku da dai sauransu. Baya ga haka, masana sun alakanta waɗannan sauye-sauye da ayyukan da ɗan adam yake aiwatarwa don inganta rayuwa, kama daga kafa masana'antu, noma abinci, samar da hanyoyi, makamashi da kuma sare dazuzzuka, kamar yadda masanin al'amuran sauyin yanayi a Kamaru Malam Awwal ya shaidawa abokin aiki Muhammad Rabiu Ɗanba cewa
a cikin dalilan mun kasashi kuma gaba yana da kananan dalilai kaman haka: samar da makamashi, wato akwai mutane da suke daukan itatuna su zo su kona har su yi su gawayi, wannan yana ka sanjin yanayi. Sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi na yau da kullum, wato kaman su izin a ce yau injin kera mota, shi yasa yanzu a Turai aksari ake so komai da electricity yake aiki. Inji yana haddasa sanjin yanayi ba na wasa ba. To yanke itatuna a kananan dalilai shi ma yana sanjin yanayi, don itatuna abu inda itatuna yake da yawa, masana sanjin yanayi suka ce yana jan ruwan sama. To idan ka yayyanke itatuna, to inda aka san cianin amfanin itatuna ma ana kiran shi la lutte contre le désertification, wato shi azo ana shuka itatuna shi yana koran desert. Inda aka shuka itatuna desert na matsawa baya, in an shuka itatuna desert na matsawa baya. To ku a desert ana shuka itatuna domin desert ya matsa baya, ku kuma ku zo kuna yanke itatuna kuna matso da desert.
Wasu sassan Nijar a wannan shekara suna fama da matsalar fari, lamarin da ya janyo karancin abinci a wannan yankuna, kamar yadda mataimakin da'irar da koya a Nijar ya shaidawa abokin aiki Mansur Sani.
Lallai wannan hakika ne, mun samu karancin saukar ruwan sama a wannan karkara tamu, wuri da yawa ruwa ba su isa ba, shi yasa abinci abinda ya shafi hatsi, dawa, gujiya da wake da ciyawar dabbobi kuromus suka bushe a halin da ake ciki. Na gaugawa da za a ɗauka shi ne za a ci gaba da sayar da mutane abinci da rahusa don a samu a karyar da tsada abinci.
Malam Adamu Mai Saje manomi ne a yankin Gondare a ƙasar Kamaru, ya yi wa abokin aiki Muhammad Rabiu Ɗanba bayani a game da yadda sauyin yanayi yake tasiri a harkokin noma a bana.
Sanjin yanayi kaga kamar mu nan mutan Gondare da can ba mu san shi ba, kaga noma a gwajen mu nan lokaci biyu muke amfani da shi. A lokaci biyun nan a lokacin da in aka shiga rani muke amfani da ruwan kogi ko kuma ruwan tafkin da muke tsayarwa, kaga muna wannan wahalan mu ja abin pompi da wanne-wanne. To yanzu da sanjin yanayi ya zo kuma kaga akwai wani hatsin da muke shuka shi kuma shi kaka ta buso muke shuka, yanzu mun shuka sanjin yanayi ya zo ya fara fidda kai shi kuma asalin wannan hatsin bai son ruwa, ruwan ya zo ya taba shi dai ya lalace gaba daya. Masara hakan tafiyan da muke tafiya da shi yanzu shi ma in ya fara tira ne aka fara rana shi kaga ya so maja, in sanjin yanayin ya zo ruwan yayi masa yawa kuma wanda ya fara fitan bije maka amfani ba shi fara lalacewa, gashi dai ya fara gindin sa ya fara ja, kowane irin taki ka zuba masa kuma bai zai sake kama ba don tun cikin jijiyan in ya mutu. Muje kuma kaman abin da ya gano ma pomme de terre, shi asalin shi gashi dai muna shuka shi a raba ne, to amma shi ma ruwan yayi masa yawa banan nan da muka shuka shi ruwan yayi masa yawa duk hakan ne ya lalace. Irin ka aje shi a wuri da ba shi kaje ka dasa ba, inda sanye masa yawa dai ya fara tsira mu dauka mu je mu tona wuri mu sassaka shi ya kama. To sanjin yanayi ya kawo banan nan duk wayannan abubuwan in ya lalace bai kama ba.
Shi kuma Malam Iliyasu masanin harkokin sauyin yanayi ya yi karin haske a game da muhimmancin tsirrai da itatuwa.
Yanayin canjin yanayi abinda yake kawo canjin yanayi ya kawo zafin gari ko zafin jiha gaba daya, rikin albarkatun daji abinda duk yanayin da ya zama cewar ba kuma irin bishiyoyi manya da ƙanana, to dole sai a samu canjin yanayi a wajen mai zafi wanda zai kawo zafi a gari, ya kawo zafi a gurare daban-daban inda ba za a samu kwanciyar hankali ba. Amma duk inda ya zama cewar akwai yanayi mai daɗi a wajen, to akwai bishiyoyi manya, akwai ƙananan bishiyoyi. Ƙananan bishiyoyi za su ba ɗan adam kariya mai kyau ta lafiyar jikinsa, manyan bishiyoyi kuma za su ba ɗan adam kariya ta zafi. Zafi ba zai kiduma jama'a har a riƙa barin guri zuwa wani gurin da neman sanyi ba. Canjin yanayi kenan. Duk inda ya zama cewar akwai bishiyoyi manya, akwai ƙanana, to ba a canjin yanayi mai zafi a wajen, sai dai a yi mai sanyi kuma mai daɗi. Don haka idan ana so a yi rayuwa mai kyau mai daɗi, sai a dasa bishiyoyi manya da ƙanana. Manya su zama koda ba a duka unguwa ba, ya zama duk irin kilomita ɗaya biyu akwai bishiyoyi masu girma wanda za su kare iska. In sun kare iska mai zafi, su kuma su kawo mai sanyi ma jama'a. Bishiyoyi su suke kawo canjin yanayi mai sanyi, ya dada da gari, ya dada da unguwa. In akwai bishiyoyi a cikin unguwa, to ba a yanayi mai zafi, sai dai a yi mai sanyi.
Mai sauraro, a nan za mu da sa'aya, amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ara mana rai, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Muhammad Sani da Muhammad Rabiu Damba, da kuma ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Kafin mu sallama da ku masu sauraro, ga Hafiz ya sake dawowa da labarai wannan karo a takaice.
Fadar White House ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin Gaza, yayin da Isra'ila ke zafafa hare-haren soji da take kaiwa a matsayin martani bayan wani harin mayakan Palestine da ya shammace su a ƙarshen mako da ya wuce, yayin da babban jami'in diplomasiya Amurka ya sauka a yankin a ranar Alhamis. Jami'an agaji sun ce bukatu na neman agaji na da yawa, kuma masu sharhi sun ce babu wata mafita a nan kusa kan yadda za a warware matsalolin da ke ƙara ta'azzara. A halin da ake ciki kuma, ‘yan Democrat da Republican Majalisar Dokokin Amurka na nuna matsin lamba ga gwamnatin Biden kan ta hana Iran karɓar kuɗaɗen shiga na mai da yawansu ya kai $6 billion, wanda aka amince za a saki mata ƙarƙashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi a baya-bayan nan. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ƙi karɓar kayayyakin agaji da Pakistan ta bata, bayan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar, sakamakon wani rubutu mai cike da cece kuce da Prime Minister ƙasar ya wallafa a kafar sada zumunta a daidai lokacin da alaƙar ƙasashen biyu ta yi tsami, kamar yadda VOA ta rawaito daga majiyoyin hukuma. Wani babban jami'in gwamnatin Taliban da ya magana bisa sharaɗin sake sunansa, saboda ba a ba shi izinin yin magana kan lamarin a bainar jama'a ba, ya tabbatar da cewa saƙon da Prime Minister Pakistan Anwarul Haq Kakar ya wallafa a kan X ya sa suka ƙi karɓar tallafin. Ɗan majalisar wakilai a ɓangaren 'yan Republican Steve Scalise ya janye daga yunkurinsa na neman kujerar kakakin majalisar wakilan Amurka bayan da ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su ba shi damar maye gurbin Kevin McCarthy. A daren Alhamis, Scalise ya bayyana wa abokan aikinsa wani zaman sirri da suka yi kan wannan mataki da ya ɗauka. Yanzu haka babu tabbacin mataki na gaba da majalisar wakilan za ta ɗauka, yayin da 'yan Republican ke ƙoƙarin neman wanda zai gaji McCarthy da aka cire a makon jiya.
Duka-duka shirin namu na hantsin yau kenan, sai kuma zuwa an jima da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu, ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballa da ya karanto mana labaran duniya, sai kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da ma wanda ya kula mana da na'ura, ni Aisha Mu'azu ake muku sallama. Ma'asalama.